ودام الأتمان الأكملان على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga yabo ga Allah subhanahu wa ta'ala wanda cikin huwacewarsa rayuwarmu ta kuma iso wannan rana ta litinin yau biyu ga watan al-muharram sabuwar shekara ta musulunci wanda wannan shine darasi na farko da zamu yi a cikin wannan sabuwar shekara muna roƙon Allah subhanahu wa ta'ala ya mana muwafaqa zuwa ga fadan abin da yake shine daidai ya ba mu ikon yin aiki da shi Allah Ubangiji ya sadar da mu da dukkan alkhairan da ke cikin wannan shekara dukkan wani abu na sharri wanda aka kaddara aukuwarsa a wannan shekara muna roƙon Allah ta'ala ya mana tsari da shi Allah Ubangiji ya mana kyakkyawar makoma insha Allah za mu ci gaba da darasin da muke yi rana irin ta yau cikin wannan littafi na tazkiyatun nufus wanda a doctor Ahmad Farid hafizahullah ya tattara daga cikin littattafan magabata muna magana wato akan fasali na abin da ya shafi ash-shukr wato godiya ga Allah tun darasi biyu da suka gabata muka fara tattauna wannan fasali za mu ci gaba insha Allah muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya mana muwafaka mun tsaya kan magana Hasanul Basri da yake cewa aktharu min zikri hadhihi an'am fa inna zikraha shukrun yace ku yawaita tuna ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya muku domin tuna ni'imar Allah shi ma nau'in godiya ne dan duk wanda bai san an masa ba to ai ba zai gode ba amma wanda ya san an masa to insha Allah ya kafa dan ba na godiya to ambatan ni'imar Allah da tunata shi ma godiya ce ga Allah wa kad amara Allah nabiyahu an yuhaddisa bi ni'mati rabbih Allah madaukaki yayi umarni ga annabin sa ya bada labari game da ni'imar ubangijin sa gare shi fa qala Allah ta'ala yace wa amma bi ni'mati rabbika fahaddith amma game da ni'imar ubangijinka ka labarta ma'ana ka bada labari ka ambaci ni'imar da Allah subhanahu wata'ala ya maka wannan shi ma nau'i ne na ni'ima ma'ana nau'i ne na shukra malai yace wallahu ta'ala yuhibbu ayra atharu ni'matihi ala abdi Allah subhanahu wata'ala kuma yana son ya ga gurbin ni'imar da yayi ga bawansa a jikin bawa din fa inna zalika shukraha bilisan alhal domin yin haka gode ma Allah ne a aikace in an ce bilisan alhal a aikace kenan Allah ya maka ni'ima sai kai amfani da ni'imar amma Allah ya maka ni'ima kuma sai kake yin amfani da ni'imar a aikace baka gode ma Allah ba kuma wajen amfani da ni'imar ba a so mutum yayi bankama ba a so yayi alfahari da ita domin ni'ima ce kyauta ce daga Allah ba dabararsa ne ko kokarinsa ko wannan ce wasa ta bashi ba Allah ne yayi nufin ya sadar da shi da wannan ni'ima to don haka kada mutum ya bankama da ni'imar Allah amma kuma ya bayyana ni'imar da Allah ya masa wanda yake mai wadata ba a so a ganshi a fifige ana so a ga alamar cewa shi mai wadata ne wannan godiya kenan ga Allah ya sanya tufafi masu kyau ya zauna a gida mai kyau, ya rika kyautata waɗanda suke kusa da shi a san cewa yana da shi, ya kyautata ma dangi, ya kyautata ma makwabta, iyalinsa ya kyautata musu, a ci abinci mai kyau a gidansa, wani ma ya samu. Wannan alama kenan godiya ga Ubangiji. Amma Allah ya maka kai kankamo, maka godewa Allah a aikace ba. Haka nan kuma ba a so talaka shi kuma ya dinga kumi ba shi da shi, amma ta ko ina sai ya yi rayuwa irin ta masu kuɗi. To wannan shi ne wanda yana cikin nau'in waɗanda Allah ta'ala ba zai yi magana da su ba a ranar alkiyama, inji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. A'ilul mustakbir, talaka mai girman kai kenan. Talaka ne amma yana so sai ya yi rayuwa ta masu kuɗi don a gani shi babba ne. To Allah baya son haka. Mutum ya yi ta rigima sai ya yi rayuwa ta masu wadata, a kowa ya tsaya a matsayinsa. لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها سيجعل الله بعد أسر يسرا wanda yake da wadata Allah yace ya kadda ya ciyar a wadace kaga alamar wadatan tare da shi wanda kuma ba shi da shi wanda aka kuntata masa arzikinsa aka takaita kadan ne falyufik mimma atahu Allah daga dan abin da Allah ya bashi shi zai amfani da shi kar ya ce sai ya wuce matsayinsa yayi mika ya wuce barkwansa kar ya haka Allah bai dora wa bawa ba sai abin da ya bashi kuma idan mutum yana cikin kunci ne da sannan Allah zai sanya sauki bayan kuncin sai ya ji'ala Allahu ba'da usrin yusra Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ya faɗa yace inna Allahu yuhibbu idza an'ama ala 'abdihi an yara athara ni'matihi alayhi Allah yana kauna in yayi ni'ima ga bawarsa to ga alaman ni'iman a jikin bawa fa inna zalika shukraha bi lisani alhal mala yace yin haka gode ma ni'imar Allah ne a aikace wa kana abu al-mughira idza qila lahu kayfa asbahta ya aba muhammad Abu al-Mughira cikin magabata ya zan idan aka ce masa kaifa asbahta yayi kawai gare ne ya aba Muhammad kala sai ya ce asbahna mughraqina fi an-ni'am ajizina an-shukr yatahabbabu ilayna rabbuna wa huwa ghaniyun 'anna wa natamaqqatu ilayhi wa nahnu ilayhi muhtajun in an ce yayi kawai gare ai da safe an tashi akan yi gaisuwa ko yaya aka tashi ko yaya aka kwana ko yaya mutan gida da makamantan irin wannan kowa dai da irin salon gaisuwarsa yana ce kaifa asbahta yaya aka wayi gari to sai ya ce asbahna mughraqina fi an-ni'am mun waye gari an nutse cikin ni'imomin Allah ta ko ina tashi a baccin ma yana nema ce inda nawai dan ne kafa ka farka amma ka kasa tashi a ai nan zaka san ka farka din ma ka tashi ni'ima ne to asbahna mughraqina fi an-ni'am mun waye gari muna nutsa cikin ni'imomin Allah ajizina an shukr amma mun ga zai ma Allah godiya yadda ya kamata yatahabbabu ilayna rabbuna wa huwa ghaniyun 'anna ubangijinmu yana nuna mana kauna alhali kuma shi ya wadatu ga abin da ke wajen mu Allah yana son mu alhali ba bukatar mu yake ba dan ya wadatu da abin da ke hannun mu amma Allah yana nuna mana soyayya akwai soyayya da ta wuce a baka komai kyauta iska da kake shaka a baka ita gata nan halitta maka tsairai wanda za ku rika samun exchange a tsakaninku photosynthesis yana taking place su su zuke wanda baka son su baka wanda kake so kai kuma wanda ka fitar din dan kante polluting environment su kuma su zuke ta ai babu kaunar da ta wuce wannan numfashi kadai in aka ce sayansa zaka yi an shiga uku a Najeriya nan a ce numfashi sayansa zaka yi duk matattu muke ko sai ka ga ana cewa akwai numfashi ban A ko ba haka bane tarif ɗinku ya yawa wanda suke ban A su kwala to kaga kyauta Allah ba wa mutane mabucin kyauta kauna ce ta Ubangiji ga shiriya ga duk abin da kake bukata ka roke shi kuma Allah ya baka to Ubangiji yana nuna mana kauna yatahabbabu ilaina rabbuna wa huwa ghaniyun anna wa natamakkatu ilayhi mu kuma muna nuna ma Allah kiyayya wa nahnu ilayhi mutajun alhali muke da bukata zuwa gare shi amma muna kin Ubangijin mu zai kira mu mutafo mu kuma sai mu bode ayi wani gefa zai ce ga abin da za ku aikata in kun sadu da ni lafiya law kuke amma mutane sai su kibin Allah din Allah zai ce nasa ne gangariya gashi ku karba mutane sai ce a su nasu suke su su kaga nasu kuma kai kake da bukata wajen Ubangijin amma kai kake kinsa shi kuma bai da bukata a wajen ka kuma shi yake nuna masa soyayya I want exchange in ba a sami daidai to babu reciprocity a ciki ba ai abin da ya dace ba alhali mutane sun suke da bukata ga Allah ya ayyuhan nasu antumul fuqara'u ila Allah wallahu huwal ghaniyyul hamid mutane inji Allah yace ku ne masu bukata zuwa ga Allah kome Allah wayyo Allah kullum zaka ji ana wayyo Allah Allah ka bani kaza a yanzun nan da muke magana Allah kadai san adadin mutanen da suke roƙonsa a yanzun kuma yake biya musu bukata nan take kullu yawmin huwa fi sha'ni kullum kowane lokaci Allah ta'ala yana cikin wani lamari na bayinsa yana basu saboda abin da yake wajensa yalwatacce ne ma inda kum yanfadu wa ma inda Allah baq na kuke karewa amma na Allah bai karewa to kaga wannan bawan Allah yana mana wa'azi ne akan cewa kullun cikin ni'imar Allah muke kuma mu ne masu bukata zuwa ga Allah yaya kuma zamu zamba mai ma Allah godiya yaya kuma zamu zamanto muna nuna kiyayya ga Ubangijin da yake san mu ai abin da ya dace shine kullum tunda a cikin ni'imarsa muke mu zama masu gode masa a aikace da zuci sannan tunda mu muke da bukata a wajensa to kullum mu zama masu nuna masa soyayya soyayyar Allah kuma shine kabe shi kul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum kaga ya musu in kuna son Allah da gaske to ku bi annabinsa da ya aiko da sako abinda sakon nan yace muku to ku bi sakon Allah din alamar soyayyin soyayyar Allah in kun yi haka yuhibbukum Allah sai Allah shi ma ya kawance Allah ya dace da mu wa kana shiraihun wani shi ma cikin magabata babban alkali shiraihun alqadi ke cewa ma usiba abdun bi musibatin illa kana lillahi alayhi fiha thalathu ni'am musiba daga wajen Allah me musiba jarabawa abinda zai same ka na jarabawa to wata jarabawa wata musiba ba za ta samu bawa ba daga wajen Allah illa kana lillahi alayhi fiha thalathu ni'am face a cikin jarabawa musibar da ta same ka ma akwai ni'imomin Allah guda uku da Allah ya maka a cikin musiba ai dai musiba ba a santa to musiba in ta samu bawa Allah ta'ala ya kimsa masa ni'imomi guda uku a cikin ta wato masu kaifin basira suke gane irin waɗannan abubuwa kai a waje ne mutum yake duba abu su kuma idan za su yi assessing din abu suna digging ne ciki su ne da ka'ikul umur ababen da ba kowa yake bayyana ba amma su suna da idan da za su hango su gane yaya za a ce musiba in ta samu mutum kuma akwai ni'ima a ciki bari ma ta cewa bawa yayi godiya ga Ubangiji a musibar da ta same shi yayi hakuri ta zama masa daraja na lada a wajen Allah ajiye ma wannan ni'imar a aukuwan nata ma shine ya ce akwai ni'ima guda uku da Allah ya wa bawa na farko Allah takuna kanat fi dinihi da ita wannan musibar bata kasance cikin addininsa ba mun gane musiba na asarar dukiya, musiba na asarar jiki ko wani abu ko abin da ya kama da irin wannan da yake samun bawa. To idan ta same shi, dukiyarsa ta lalace ko an masa bore an kore shi a mulki, ai musiba ce ko? Ko gidansa ya rushe, ko abin nan wani nasa na kusa da shi ya mutu, ko wani jinya ta same shi. Ni'ima ta farko da Allah ta'ala ya kaddara wannan musibar ba a addininsa ba ne. Ba babbar musiba kamar ta samu mutum ya bar addini. To sai ta zamanto wata musiba ce akan wani abu, amma addininka yana nan, Allah ya tsare maka, ya maka ni'ima. Haka ne ko ba haka ba? Na biyu ya ce wa Allah ta kuna a azama min makanat, da kuma Allah ya kaddara musibar ba ta fi girman yadda ta kasance ba. An fahimci wannan magana? Da ta tsaya a iya haka, ai duk musibar da ta samu bawa wani sama da haka ya same shi. To don haka in musiba ta samu bawa sai ya godiya ga Allah a wannan musibar, Allah ta'ala ya masa ni'ima. Wace ni'ima ce? Shine ita wannan musibar bata kasance sama da yadda ta zo ba, ta tsaya a iya haka. Ni'ima ta biyu. Ni'ima ta uku, wa annaha la budda ka'inatun faqad kanat, kasancewar ita wannan musiba ba makawa dama sai ta kasance tunda Allah ya kaddara. Abinda Allah ya kaddara yana fasuwa. Allah ta'ala ya riga ya kaddara abubuwa, maqadiru ashiya, kuma ya rubuta su a lauhul mahfuz, an rubuta su kuma suna nan. Rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf, cikin hadisin dan Abbas, an riga an rubuta. Da haka ashe duk abin da Allah ya rubuta na musiba zai san bawa kuma sai ya same shi. Ma asabaka lam yakun liyukhti'ak, duk abin da ya same ka dama bai kasance zai kubce maka ba. To yanzu misali, sai a ce maka kaddara, a ce Ubangiji ya yi niyya sai ya gaya maka, ai gaibi ne ko? To kaddara yanzu a ce Ubangiji ya yi niyya sai ya sanar da kai, kai bar ma wannan abu ne mustahili ko? Ba mu ba da misali da abin da zai iya yiwuwa. Misali yanzu kamar a ce horo ne aka yi nufi za a maka, mutum ne ya yi laifi sai aka ce za a masa horo. Misali kamar a ce bulala za a masa, ko a ce za a sare masa hannu, ko dai za a masa wani abu daban, aka ce tabbas za a maka wannan abu, an yanke hukunci za a maka, ku je ku ajiye shi har lokacin da za mu masa wannan. Ai wannan zaman da yake ma zai dinga zama na rashin jin daɗi ko ba haka ba? Fata zai yi amma yi wannan hukuncin a wuce layi ko ba haka ba? To don haka idan musiba ta samu bawa, shine ya ce annaha la budda ka'ina, ba makawa sai ta kasance tunda kaddara ce ta Ubangiji. To faqad kana, ta kasance din yanzu, wannan ba ni'ima bane? Allah ya rubuta a kaddararsa cewa musiba za ta samu bawa, to da yanzu gashi ta riga ta zo, ai an wuce layi, to ni'ima ne. Maimakon a ce kuma an sanar da kai ne musibar za ta same ka kuma bata zo ba tukunna, walam ta'ti ba'd, to kaga wannan ma tashin hankali ne. A ce abu zai same ka ba makawa, to idan ya riga ya zo ai shikenan, sai kai kwanciyar hankali, sai kai ajiye zuciya, abin ya riga ya zo ka shanye, an wuce layi. To don haka wannan ni'imomi ne guda uku, idan har musiba ta samu mutum, to ya kalle ta ta waɗannan fuskoki, sai ya samu daman yin godiya ga Ubangiji. Duk musiba a ce ba addininka ta shafa ba, ai da sauki alhamdulillah. Kuma abin da Allah ya riga ya kaddara a ce ya riga ya auku, yanzu ka yi haƙuri ka mai da al'amuranka zuwa ga Allah. Sannan kuma a ce musibar ta tsaya ta barka, ta riga ta faru, ba a kawo maka sama da ita ba ballantana ta fitine ka cikin lamarin addini kaza akwai karfin musibar da in ta zo wa mutum in ba a isa ba sai ta zamanto ta fitine shi addininsa shi yasa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da ya kana yasta'awadhu min 40 yana neman Allah ya tsare shi daga abubuwa guda hudu Allahumma inni a'udhu bika min adhabin nar wa a'udhu bika min adhabil qabr wa a'udhu bika min fitnatil mahya wal mamat wa a'udhu bika min fitnatil masihid dajjal ayina daga cikin fitinar rayuwa wani abu ya bujiro mutum a rayuwa wanda zai raba shi da addini musiba ta samu mutum yadda ba zai iya daukan ta ba she saka bawa ya dinga addu'a ubangiji ka jarabe mu idan zaka jarabe mu Allah ka jarabe mu da abin da zamu iya dauka wanda ba zai fitine mu a addinin mu ba babbar musiba mutum ya samu fitina a addini wa qala yunus ibn ubayd yunus ibn ubayd yake cewa qala rajulun li abi ghanima kaifa asbahta wani mutum yace ma abu ghanima ya ka kwana ya ka waye gari qala sai yace asbahtu baina ni'matayn na waye gari tsakanin ni'imomi guda biyu la adri ayyatuhuma afdal ban iya ganewa ni'imomin nan wacce ce kam tafi ba ya ka waye gari yace to na waye gari tsakanin ni'ima guda biyu ban san wacce ce tafi ba zunubin sataraha Allahu alayya na waye gari tsakanin zunubi da Allah ya koye bai tona asirina ba fala yastadi'u an yu'ayyirani biha ahadun yadda ba wanda zai iya aibanta ni saboda Allah ya koye nema ce ko bawa kulle yana cikin laifi ga ubangiji kuma akwai laifi na boye mutum sai kasa aikata wani abu a bayyane in a bayyane ne ba zai iya yi ba amma a kadaice sai aikata kuma Allah bai tona mai asiri ba ni'ima ce ta Allah to sai ce na waye gari tsakanin ni'ima guda biyu ba wai yana nufi wai yana ta sabon Allah bane ai bawa kullun yana cikin kurakurai kuma kurakuran mu sai Allah ta'ala yana koyewa watakila mutum sai kaga yayi wata mu'amala a gidansa wanda watakila wannan mu'amalan ba haka ya kamata yayi ba sai kuma wani sai ya zo sai masa fatawa akan irin abin da shi ya aikata a gida ya hukuncin wanda ya kaza ya kaza ya kaza sai kuma ya bayani ya ce bai dace a yi kaza bai dace a yi kaza bai dace a yi kaza ba sai ya tafi kuma ya dinga jin guilty conscience haka tana faruwa ko bata faruwa tsakanin dalibai za a maka fatawa akan wani abu wanda kai ma sai kai kuma to aika aikata irin wannan alhali kuma yanzu ka bada ansar da ta dace kai kuma baka samu ka aikata ba to wannan sai ka koma kai makanka fada cewa to ya kamata yanzu ka daidaitu wannan sai baka dama watakila sai ga kai kanikanci ka samu istiqama to kaga ai irin wancan laifi ne wanda Allah ta'ala ya koye bai bayyana wa mutane ba mai tambayan inda ya san ka aikata ya zo wajenka na bada misali ne gwargware da zamu fahimta to don haka sai yace wato asbahtu baina ni'matayn na waye gari a tsakanin ni'ima guda biyu la adri ayyatuhuma afdal ban san wacce ce tafi a tsakanin su ba zunubin sataraha Allah alayya zunubin da Allah ya sitirce min ba wai kar mu dauka cewa aikata laifi wanda za a dinga yin kaba'ira ba fala yasadi wa an yu'ayyirani biha ahadun yadda wani ba zai iya aibanta ni ba saboda Allah ya koye a ranar alkiyama ma Allah yana wannan karamcin ga wasu bayinsa laifin da suka aikata sai Allah ya ki bayyanawa sai umarni ga mala'iku su shafe shi a cikin littafi kuma ba za a tona asirin bawa ba wala Allah saboda wani abu da suka yi mai kyau da Allah ta'ala ya ji daɗin sa sai ya musu tukuici da wannan rufin asirin ya rufa musu asiri a duniya ya rufa musu asiri a kiyama to shi saka idan abu ya bayyana maka na aibi matukan bai shafi mujtama' ba, bai shafi al'umma yadda wannan zai iya affecting din wasu ba, wani ya aikata, to in abin ya tsaya a kansa ne shi kadai ba zai iya ya doga wasu ba, rufa masa asiri, karka bayyana shi, musamman idan mutane ba su san shi da aibi ba, to karka bayyana shi, rufa masa asiri, ko da ya ganka keke da keke kai ma ka gan shi, wani laifi yayi wanda iya shi ne kawai laifin ya shafa, laifin bai yaɗu ga wasu ba, ba zai yaɗu ga wasu ba. To irin wannan ne manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce, man satara musliman satarahu Allahu fi dunya wal akhirah. Duk wanda ya rufa asirin mumini shi ma Allah zai rufa asirinsa duniya da lahira. Kai ma sai ka aikata wani abu da ka saba ma Allah, sai Allah ta'ala ba zai bayyana ba har ka samu damar tuba. Shikenan an wuce layi. Kuma Allah ya ce a shafe, kuma an shafe a kiyama, kuma lafiya lau. To wannan ni'ima guda kenan, yace wa mawaddatin da kuma soyayya, qazafaha Allahu fi qulubil ibadi, da Allah ya jefa ta a zukatan bayi, la ya baluguha amali, wanda ba aiki na ne ya kai ba. Shi yana faɗa ga kansa ne, shi Yunus ibn Ubaidin. Ai mutane suna son mutumin kirki ko? Sau nawa mutane za su kai mutum matsayin da bai kai ba? Za su jinjina masa, su jinjina masa, su ganshi ya kai gayar salaha, alhali shi kuma ya san aibin kansa, shi yana raina kansa, su kuma suna ganin sa ya kai wata manzila. To ai ni'ima ce ta Allah, ni'ima ce da har mutane Allah ta'ala zai sanya kimar mutum a zuciyarsu. To shine sai yake ambatawa game da kansa shi Yunus ibn Ubaidin, yace na waye gari tsakanin ni'imomi guda biyu, aibi, laifi, wanda Allah ta'ala bai tona min asiri ba ballanta na wani ya ganni da shi, da kuma sanya soyayya ta da Allah ya yi a zukatan bayi suke kimanta ni, alhali aiki na bai kai haka ba. To sai ke ambata wannan ni'imomi ne guda biyu da ya waye gari a cikinsu. To ai mutum ya tuna irin wannan din, shi ma shukura ce ga Ubangiji. Mai godiya, wanda ba shi da godiya ga Allah, baya tuna irin wannan ni'imomin ta kowane janibi. Allah subhanahu wa ta'ala ya cika ni'imominsa akan ka, shi yasa aka ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kage yanzu kai in ba dan an ambata maka irin wannan ni'imomi, da misali watan Shuraihu ya ambata, da shi Yunus ibn Ubaidin, waɗannan jerarun ni'imomi ga su nan guda biyar, can an ambaci uku, nan an ambaci biyu, kai a matsayinka idan an ce kai idrakinsu ba za ka iya ganewa ni'imomi ba ne, ko ba haka ba ne? Sai da su wannan suka istikhrajinsu. To shi saka Allah ce wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, da za ku yi ta kirga ni'imomin Allah, wallahi ba za ku iya kididdige su ba. Yanzu su din sun yi idrakin wannan ne, akwai wanda kuma su din ma ba za su iya idrakin su ba, kuma ni'imar tana nan tabbatacciya sama da abin da suka ambata, wanda Allah ya yi wa bayi, ashe ba abin da ya rage wa bawa. Sai ya ta godiya ga Ubangijinsa Allah dawa. Wa an Sufyan, an samu daga Sufyan ibn Uyayna, fi qawlihi, cikin fadin sa tabaraka wa ta'ala, fadin Allah madaukaki, da Allah ya fada cikin suratu Nun, yana fada dangane da kafirai, yace sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun, lalle zamu musu istidraji, zamu musu talala. Istidraji wato shine mutum yana yin abin da ya cancanci a masa horo, amma sai aka kyale shi, tara shi ake, sai lokaci guda sai kawai ya ga an durka a kansa, yana yin abin da ya kamata a hora shi, sai aka rabu da shi, shi zai tsammata ai kawai shi yanzu ya miƙe kafa, bai san tara shi ake ba, ana tarawa lokaci guda bam, sai a masa kamun da baya tsammani. Wannan shine istidraji, Ubangiji ke yi wa bayinsa. Bawa za su yi bayi, za su dinga sabawa Allah. Kaga wani ba abin da ya sa a gaba sai shaidana kawai, sabon Allah da fitsara da waye, kuma sai Allah ya tara masa duniya. In ya sa gabansa a mulki sai ya samu, in dukiya ne Allah ya bashi. kuma Allah ya tara mu kaga mutane suna farin jini inda yaje du ana jinjina masa kuma sabawa Allah yake istidraji Allah yake masa talala ne lokaci guda sai Allah ya kama shi ta inda baya tsammani wanda kuma ba zai kubce mu Allah ba Allah ya ce inna kaidi mati kaidi na mai karfi ne matukar Allah yau mutun tarko aka kama shi to kamun Allah mai karfi ne to nan shine Allah ya ce sanastadrijuhum lallai zamu musu istidraji min haythu la ya'lamun ta inda ba sa sa ta inda ba su sani ba Allah zai kama su ta inda ba su sani ba to Sufyan sai yake cewa yasigu alaihim an-ni'ama wa yamna'uhum ash-shukra ai abinda Allah yake nufi sanastadrijuhum zamu musu istidraji ai Allah zai dinga koro musu ni'imomi yasigu alaihim an-ni'am zai ruka kwararo musu ni'imomi wa yamna'uhum ash-shukra kuma ya hane su yin godiya ai an yi wa mutum kamu kenan ni'ima kamar kwatancen da nayi ne yana ta sabawa Allah inda Allah ya ce abi ba nan ne hanyarsa ba yana gatsali a hidimar addini yana zalunci yana katobara a ayoyin Allah da nassosin alqur'ani watakila ma ya kafirci ya zama kafiri ne yana ta kafirci yana abin da yake so kuma sai Allah ta'ala ya ta shimfida masa duniyar wasu sai su dinga mamaki su ce musulmi suna bin Allah suna ta kaza suna ta kaza amma kuma yawanci kasashen musulmi nan ne inda wahala take nan ne inda zaka ga ana colonizing din su nan ne inda zaka ga ba su da sakat ba sa samun walwala su kuma wadancan arna jullun su ma ba su yadda akwai Allah ba suna ta sabo yan freemasons da sauransu illuminati amma su kuma sai fantamawa walwala skyscrapers aljanna duniya da sauransu to wanda bai san nassin alqur'ani da hadisin annabi bane wannan zai kade mai hankali dama waye ce masa duniya gidan jin dadi ne shi mumini ya yarda duniya gidan me a gidan jarabawa ne والذي خلق الموت والحياة الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا جنان جربا واتي إتا دنيا با الدنيا جنة المؤمن أي جنة بين سجن المؤمن وجنة الكافر إتا أمس أين كرة كوكوتك ما ناشي مؤمن با يميك كفا الدنيا أو كيتا كوي كمان نن إياك با إتا تي ألتمت نبا hanya ce wasilatun ne ila al-ghaya ba ita ce ghayar ba shine abin da ake nufi sijinul mu'min ba ana nufi cewa wai musulmi ba zai ji dadi a duniya ba Allah zai iya bashi ya ji dadi a duniya amma dai jin dadin duniyar baya sanyawa miƙe kafa jin sa yake cikin takunkumi baya tsallakewa abinda Allah ya ce ayi Allah ya ce kar ayi kaza da dukiya to koda ta sace ba zai yi ba yana nan a cikin takunkumin da aka masa kuma yana kaffa kaffa da ita kuma baya ganin ta cewa ita ce iyaka a hanya ce da za a yi amfani da ita wajen isa ga iyaka amma shi kafiri nan ne aljannar tasa saboda ko ba shi da komai miƙe kafa yake a cikin ta shi ji yake kawai nan ne inda zai abin da yake so Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullah yana tafiya dan yana son yin kwalliya mutum ne mai dukiya babban malamin hadisi a ƙasar Masar shekara kamar 400 da suka gabata to mutum ne mai son yin kwalliya yana da dukiya kuma yana kwalliya yana kan dokinsa zai tawo majalisinsa almajirai suna kewaye da dokin ana bin sa ya sha kwalliya sosai wani bai yahudi sai ya zo ya ce a to ya Ibn Hajar ya ce yaya kai yanzu ka duba yadda kake a cikin wannan kwalliya da wannan dukiya da sauransu shi kuma bai yahude a fifige babu kuɗi tare da shi yana cikin kaskantattun tufafi yace to yaya zaka daidaita mun wannan da hadisin da kuka ce annabin ku ya ce ad-dunya sijinul mu'min wa jannatul kafir yace kuma shine ake ganin sa kafiri gashi shine a cikin kunci kai kuma kai kake ku ne kuke ganin kanku mu'mine kuma kana cikin walwala sai yace eh haka ne abinda annabin ya faɗa gaskiya ne ai duniya din tana zamantowa ne wato sijinun ne bin nisbati ila almu'min saboda shi kurkuku ne a wajensa bin nisbati ila ma a'adda Allahu lahu fil jinan in an jingina ta da abinda Allah ya aje masa a aljanna lokacin da mu'mini yake ta kuntata ma kansa wajen bin Allah duk walwalar da ya da dadin da ya ji a duniya sai ya shiga aljanna sai ya ce kai da mun yi zaman wahala a duniya shi kuma kafiri duniya aljanna ce a wajensa in ka jingina ga abin da Allah ya yi masa tattali a wuta duk irin yadda yake ga yana jin dadi da irin koda yana shan wahala a nan duniya lokacin da ya je lahira da kafirci Allah ya sa shi a wuta sai ya ce ai da ma aljanna sa aka maida shi ita ce duniya ya fi jin dadi da walwala a cikin wannan talaucin to don haka kada mutum ya tsammata cewa wai walwalar da suke yi Allah zai iya musu istidraji sanan stadrajo min haythu la ya'lamun sai ta yin abu ai jarabawa ce ita duniya jarabawa ce don haka kasashen abin nan turai da America da iyayen gidansu yahudawa tun shekara 500 basu bar mu ba har yanzu shekara 500 zuwa yanzu basu kyale mu ba sun mamaye mu sun yake mu kuma har yanzu mamayar mu da yakan mu suke da arzikin mu suke rayuwa kaskoki da arzikin mu suke rayuwa wallahi tallahi da arzikin mu suke rayuwa billahi allazi la ilaha illa huwa da arzikin mu suke rayuwa da shi suka gina kasashen su dan ba su da komai babu waje guda da ake tona zinariya a kasan Faransa amma Faransa ita take da gold reserve a duniya babu wanda ya kai ta a ina ta samu a kasashen mu ba su da komai fadace-fadacen da America take da bankama da take munafikar Allah da cewa wai yanzu abunan crude ba shi da relevance a duniya ƙarya suke har yanzu da crude din suke amfani shi yasa ka duk inda crude oil yake to za su je su su sa hancin su a wajen kuma za su kashe kuɗi wajen yaki dan su mallaki gun duk inda petrol ake sa sai sun mallaki wajen yakin da ake yi a can Middle East a Syria akan wannan suke yi da waɗansu dalilai yakin da suke a Iraki akan wannan suka yi kashe Saddam Hussein akan crude oil ne ba komai ba da kasashen da suka mika musu wuya su kuma suna ta ɗiba suna ta ginuwa da shi to don haka su duniyar tasu ce ya'lamuna zahiran min alhayati dunya wa hum anil akhirati wa mughafilun to Allah ya ce sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun shine Sufyan ibn Uyayna ya ce ayyasibu alaihim an'am wa yamna'uhum ash-shukr Allah zai dinga kwararo musu ni'imomi kuma ya hana su godiya ga Allah kafirci za su yi ta yi ko su ki gode wa Allah amma Allah zai ta ba su ni'imar wa qala ghayru wahidin maluma da yawa suka ce kullama ahdathu lamban uhditha lahum ni'ma duk lokacin da suka kagi wani zunubi uhditha lahum ni'matun su kuma sai a kaga musu wata ni'ima sai sun bude sabon tsiya sai kuma Allah ya bude musu wata sabuwar ni'ima ba shikenan ba za su tsammata laifi suke yi har sai Allah ya kama su kuma baka san akwai wanda Allah dama ya halicce su ne don wuta ba to duk wani hanyoyin shari'a Allah bai sa musu ya kaddara musu ba Annabi Musa alaihi salam lokacin da Fir'auna ya kai gaya wajen cutar da su sai ya masa addu'a Annabi Haruna yana cewa amin Rabbana innaka ataita Fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayati dunya Rabbana liyudillu an sabilik Rabbana tmis ala amwalihim واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. Annabi Musa sai ya musu wannan addu'a saboda Fir'auna yana da dukiya kuma yana da sojoji na ban mamaki, yana da scientists kala kala wanda suke masa aiki, kana da su Fir'auna. Allah ya tara masa irin abin da ba a bawa wasu ba a wannan zamanin, to shi saka sai ta saba ma Allah, shi yasa ya ke matsayin da yace ana rabbukumul a'la ce ma alimtu lakum min ilahin ghairi. Amma sai aka ta tara masa har sai da aka masa istidraji kamunga talala kamar kiwon ragon layya ne, yana cikin sauran su kora su jeji yake, a kora ya jeji su dan tsanci wancan su dan cinci bushashen kaza bushashen kara'a su ci wancan in an ga leda ma dan tsotsotsayin ba isa ba su cinye. To in layya ta yi kusa sai a kamo guda ɗaya, sai a zaɓi ragon da za a yi layya da shi, shi sai a ɗaure shi, saura an kora su jeji su je su dan tsintsinta ba su ƙoshi ba sun dawo gida, haka nan gobe ma a sake fita da su a rarame, shi ku sai a yi ta kawo masa dusa a rika kawo masa dawa a jikin abin ɗinta a kawo ya dinga ci, ana yaga masa ita yana ci, ga dusa mai kyau a sa masa ƙanzo ruwansa ma sai a zuba masa abin nan mai sunanta a sa masa kanwa, yana jin ɗan gishiru gishiru ne yana ƙara sha, jikinsa yai kyau mummunan gashin nan duk ya zube bai san tanadin buzu ake yi ba. Rana guda sai an zo jajibe rai a da wanke raguna ake ko da yake da ai buzu ake yi da shi, ran jajibe rai da yamma sai ga an ɗauko shi sai a zo a sa abin nan sabulu da soso a wanke shi tas, haba yana girman kai yana ta wani abin nan a sauran dabbobi bai san gobe ake jira ba, gobe sai ya ga gaba ɗaya abin ya canza, su suna nan ana kora shi kuma an soya shi ko an yanka ana soyawa lokaci guda da yana ga shi a nima yake bai san ashe jira wani lokaci ake yi ba, kawai akwai lokaci ne a yanan ne shi ake jira. To wannan shi ne kamar istidraji, mutum yana saba wa Allah, Allah yana ta tara masa duniya ta wuce tsoron Allah. Allah ce sa'umli lahum inna kaidi mati, zan jingirta musu, kaidi na yana da ƙarfi in ji Allah. To don haka duk wanda baya godiya ga Ubangiji ya dawo kuma Allah ya dinga tara masa ni'ima, akwai abun tsoro cikin lamar. Qala rajulun li abi hazim, wani mutum yake ce ma abu hazim, ma shukru al'ainain ya abu hazim, kowace gaba ana so ta godiya ga Allah, to idanu menene godiyarsa? Fa qala sai ya ce in ra'aita bihima khairan a'lantahu, idan ka ga alheri da idanunka to sai ka bayyana shi, wa in ra'aita bihima sharran satartahu, idan kuma ka ga sharri da idanunka to sai ka koya sharran. Matukar sharran nan dai ba yaɗo zai yi ya shafi waɗanda suke bari'una ba, mun gane ko? Kamar yadda bayani ya gabata a baya, in alheri ne bayyana, in sharri ne boye shi, to kai godiya kenan. Wato wannan za a ce yana daga cikin godiya, ba a ce shi kadai ne godiyar idanu ba, yana daga cikin godiyar idanu. Qala sai mai tambaya ya ce masa fa ma shukrul udhunain, menene godiya na kunnuwa kuma? Ha, to kunnan naka idan aka rufe ma shi baka ji ba shikenan ba, ai ka san akwai ni'ima a jikinsa. Ai ka ji ma ni'ima ce, ka ji shi ma ni'ima ne. To in aka ce an kashe ma dodon kunnan ba ka ji, to tunda kunnan ka zai ji ni'ima ce, to ita wannan ni'imar wacce godiya ya kamata ka yi da ita, shi ne ake tambayansa. Allah sai ce in sami'ta bihi ma khairan wa aita, in ka ji alheri da kunnuwan sai ka kiyaye, ka kiyaye, ka kiyaye, ma'ana ya shiga kunnan, ya zauna a cikin kunnan. Wa in sami'ta bihi ma sharwan dafa'ta, in kuma kunnan naka sharri ya ji, to yana daga cikin ni'ima ka tunkuɗa sharrin, kar ma ka yadda ya shiga cikin kunnan balle ya samu wajen zama. Wato idan alheri ake faɗa ka sa kunne ka ji kuma ya shiga zuciya dan ya tasiri ka aiki, in sharri ake faɗa to she kunnan ka kar ka ji, baka sha'awan ji sharri, ballantana ya kai ga zuciya har ya tasiri. Kushe za a yi akan al'amarin addini, a tsaye gumin wani ne aka kawo maka maganar da bata shafe ka bane aka ke son a faɗa ma, ka wuce kunnan ka ba ruwan ka, kunnan ka ba ruwan su dashi, an so mun faɗa ko ka ji makar ka dauka, bai je zuciyar ka ballanta na yi tasiri. Alheri aka faɗa, wa'azi ne, nasiha ce, yabo ne aka faɗa akan wani na kyawawan halayensa, sai kunnanka ya ji sai ya kai zuwa zuciya dan ka rika ganinsa da alkhairi, kana masa addu'a. Kaga wannan ya zamanto kamar abin da Allah ya faɗa, fa bashir ibad alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana ulaika alladhina hadahumullah wa ulaika hum ulul albab. Allah ya ce kai albishir ga bayina, su waye bayin da za a musu albishir? Alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, wadanda idan sun ji magana mafi kyau daga ciki suke dauka su bi. Wato koda alqur'ani ne aka gaya musu ko hadisan manzon Allah ne aka faɗa, to fayattabi'una ahsana, me ake nufi ahsana? Ana nufi kenan akwai abin da ba mai kyau ba qur'ani ko hadisi? Abu ne aka baka zabi guda biyu, kamar yadda zaka ga hadisi ya zo da haka ko kuma ka samu a cikin shari'ar musulunci ko a cikin alqur'ani. Misali yanzu Allah subhanahu wataala ya ce wa in aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Abu nawa aka gaya ma ciki yadda zaka mu'amalanci wanda ya munana maka. Wa in aqabtum, in an munana muku, fa'aqibu bimithli ma uqibtum bih, kuma yi da irin yadda aka muku. An baka dama ko ba baka ba? Bangare ɗaya kenan, in ka bi wani ya munana ma sai ka munana masa gwargwadon yadda ya maka. Mun sha bayani akan wannan ko? Akwai wanda ya halatta ko wanda bai halatta ba. Misali mutum ya ce maka banza, kai ma ka ce masa banza, to baka yi laifi ba, laifin yana kansa. Kai yanzu in aka ce ma banza sai ka ce banza, an baka dama a shari'a, ka yi laifi? Kai baka yi laifi ba. To amma Qur'anin sai ya sake cewa wala in sabartum, amma idan kuka yi haƙuri lahu khairul lisabirin, shi yafi alheri ga masu haƙuri. Abu nawa yanzu aka baka? Abu biyu. Wanne ne ahsanahuma? Yin haƙuri. To shine abin da yake nufi alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana, in sun ji magana wadda tafi daraja shi za su dauka ko mun wahalarta. To sai Allah ya ce ulaika alladhina hadahumullah, masu wannan siffa su ne wanda Allah ya shirar da su zuwa ga abin da yake mafi nagarta. Wa ulaika hum ulul albab, su ne kuma masu hankali a wajen Allah, dan sun zaɓi wanda yafi. Ina amfanin ya ce ma banza, kai ma ka ce ma banza, ko baka yi riba ba? Mutum ne ya ce ma banza, to amma sai aka ce maka in baka rama ba yanzu ga 5,000 za ka je ka ce ba ne, ya kake gani? Ka san da wannan akwai wannan ka'ida, duk wanda ya ce maka banza a gidan nan kana da dama ka ce mar banza, amma in har kai hakuri baka ce banza ba, to mai gidan zai baka 5,000? Ai ina ga ko banza jaki ya ce ma ba za ka kula shi ba, ko ba haka bane? musamman in ka fito baka ce fa ne ba dama. To kaga kenan wancan shine mafi kyau. Shi yasa Allah yace wa ulaika hum ulul albab, sune masu hankali, masu wayo, masu dabara. To shine nan yake fadan magana mai kama da haka, fama shukrul udhunain, qala sai yace in sami'ta bihima khairan wa aita, in kaji alheri sai ka kiyaye, wa in sami'ta bihima sharran dafa'ta, in kuma sharri kaji kade shi kake baka yadda. Qala sai aka sake cewa fama shukrul yadaini, menene godiya na hannaye? Qala sai yace la ta'khudh bihima ma laysa lahumā, kada ka kuskura ka dauki abin da ba nasu ba da su, kada ka bari hannayenka su dauki abin da ba mallakar su ba. Ai ma'ana mallakar ka, karka isti'malin su wajen daukan abin da ba naka ba. Abin da ba naka ba, ba naka bane. To ka gode ma Allah wannan ni'ima da yima na hannaye. Yanzu wanda zai sa wukaya yanka mutum ko ya dauki akan wai mashin, wai ji labarin wani wai dan a caba aka fere masa bayan sa da jijiyar wuyansa tana aka yanka shi. Satin da ya wuce ne ba, bai fi kai sati biyu ba. Haka ne wata kila wani ya ji labarin. To kaga wannan yayi ma Allah butulci ga hannaye, inda Allah ya maida hannayen nasa shanyayyu fa, kuma Allah yana da iko ya haka. Sai sam paralysis. Hannayen nasa ba zai iya da a tuwo ma ba zai iya dauka sa bakin sa ba, Allah yana da iko. To anane kuma Allah ya maka ni'ima, zaka iya amfani da hannunka ka je kai baraima, zaka iya amfani ka koyi sana'a, ka sarrafa hannun naka wajen samun halal, amma sai ka je ka cutar da wani ka tsammata zaka kubuta wajen Allah. Mala'iku suna gani kuma su rubuta. Istidraji Allah ya wabawa. Wa umli lahum innaka kaydi matin, sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun. To yana daga cikin ni'ima na Ubangiji, kada ka dauki abin da ba naka ba. Mata ma ba taka ba, kar ka taba ta, ba ruwan hannunka da shafa jikinta, ba taka ba ce. Sai ka biya sadaki bisa yadda an baka, an yi siga, an shaida tukunna. La ta'khudh bihima ma laysa lahumā, kada ka yadda ka dau abin da ba nasu ba da su. To kai ma Allah godiya da hannaya. ولا تمنع حقا لله في هو فيهما, kada kuma ka hana wani haƙi na Ubangiji da Allah ya sanya jikin hannaya. Du haƙi na Allah da Allah ya kimsa hannunka ya sarrafa ya aiwatar, to kada kake taimaka ma wani, daga masa kaya ne kuma zaka iya da hannunka, to kar kake kauda abu ne wanda yake zai cutar da mutane akan hanya, kana da damar kaudawa da hannunka, kauda shi. Hana mummuna ne da hannunka yi, daukan abu ne na dukiyarka da hannunka ka mika, al-yadul ulya khairun min al-yadis sufla yi. Jihadi ne aka ce aje a yi, kana da lafiya hannayenka za su iya bugu, je ka kai aiwatar. Yadda aka ce idan za ka yi sallah, hannayenka ka sarrafa su a cikin kaifiya na posture na sallah, aiwatar da haka. Inda aka ce za a yi azkar, annabi na daga hannaye ya miƙe ya tsannan, ko kuma ya karkada ta, wannan ya dunkule, wannan ya haka, yi yadda annabi aka ce yana yi da hannayen. To kai shukra ga Ubangiji da hannayen naka. Ai wani hakan ma ba zai iya ba, ko zai iya? Akwai wanda hakan ya dunkula maka hannun ya haka ba zai iya ba, kuma yana so ya yi, amma hannun ba zai iya ba saboda larura. To kai kuma zaka iya, sai aka ce haka ake yi, haka manzon Allah ya karanta yi. Da haka duk wani abu wanda yake an dora ka sarrafa shi da hannayenka wajen aiwatarwa, agaza ma wasu ne, ibadar Allah ne, aiwatar da su. Ka je kai sana'a da hannayenka dan neman halal, lada kake da shi a wannan aikin da kai, inda har ka yashe da manufa na kare mutuncinka da kuma iyalanka. Annabi sallallahu alaihi wasallama yace dan adam bai ci abinci mafi alkhairi mafi tsafta min kasbi yadihi ba, sama da abin da hannunsa yayi. Wannan yaje kasuwanci, kasuwa yayi, yana bada umarni a dauka ya kaza a dauka ya kaza, ya sayar da wannan ya sayar da wannan, ya samu halal alhamdulillah. Wanda yaje shi yayi barema da hannu ko yayi faskare ko aka kawo masa mashin ya daddaurai notuna ya gaggyara da hannu yake yi, ko mota ne ya zo shi ya dudduba injin din ta ya daddaura can ya kwakulo can waje ya nannada nan, ko tela ne ya zo shi ya yayyanka ya yayyanka, ko da ke tela ya hada da kafa ko kasbul yadi, hannu yayi abu kayi abu na hannu, kaga nan ana promoting craftsmanship kenan. Abinda zaka yi da hannu ka sarrafa da hannu, annabi ya ce yafi tsafta yafi lada yafi tsafta yafi lada. Allah ya sa mu dace. To don haka yace la ta'khudh bihima ma laysa lahuma wa la tamna'a haqqan lillahi huwa fihima. Qala aka ce fa ma shukrul batan, menene godiya na ciki kuma? Qala yace an yakuna asfaluhu ta'aman wa a'lahu ilma, cikin ka ya zamanto kasan abinci ne, saman kuma ya zamanto ilimi ne. Ma'ana abinda ake nufi karka tumbatsa cikin ka har makoshi, ya zamanto abincin ka ya zama kadan, wannan yafi sanyawa kwakwalwar mutum ta yi aiki. Cika ciki yana kawo balidanci, mun gane ko? Cika ciki ka tumbatsa kullum cikin ka ya rika tumbatsa yana kawo balidanci, kwakwalwa ba za ta yi basira sosai ba. Shi yasa manzo Allah sallallahu alaihi wasallama yace kada mutum ya cika cikinsa, in har ba makawa to ya zamanto ka kasa shi kashi uku, qismun li da'amika wa qismun li sharabik wa qismun lin nafar, ka kasa shi kashi uku, kashi daya abinci, kashi daya ruwa, kashi dayan kuma ka bar space din da zaka rika numfashi. Ana sai kuma ce masa fa ma shukrul farji, menene shukra kuma na farji? Kala sai yace ya karanta aya na alqur'ani, wallazina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin faman ibtaga wara'a dhalika fa ulaika humul adun. Dan aka ce wallazina mu'minai, wadanda Allah yace sai rabauta, hum sune li furujihim hafizun, masu tsarewa farjinsu, ba sa sarrafa farjinsu illa ala azwajihim, sai ga matansu da suke aure, ma'aurata mata sai ga mazajensu, aw ma malakat aymanuhum, ko kuma abinda hannayensu na dama ya mallaka. Zamanin Umar ibn Khattab wata mata sai ta kuskuren fahimta a wannan aya, tana da bawa matashi ne mai dirin ciki, sai ta gayyace shi ya amfani da ita. Lokacin da aka zo wajen Umar ibn Khattab aka kawo ƙararta, sai ta ambaci illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin. Umar bai mata haddi ba, sai dai aka mata ta'zir, kuma aka nuna mata cewa ba haka ayat take nufi ba, an yi magana ga mazaje ne, amma ba wai ya halatta ne mace ta kira bawanta yi amfani da ita ba. Allah ya ce fa innahum ghayru malumin, to su kan ba abun zargi bane a waɗannan ɓangaren guda biyun. Kaga dai yanzu bayi suna da wahalar samu ko? Sai matan kenan. To mata ne kawai mutum da yake aura, a nan ne ya halatta a gare shi ya sarrafa farjinsa. Allah ya ce fa man ibtaga wara'a zalika, duk wanda ya bidi bayan waɗannan, akasin waɗannan, ba waɗannan biyu da aka faɗa ba, fa ulaika humul adun, Allah ya ce su ne 'yan ta'adda, sun ƙetare iyaka. Da haka wanda ya yi istimna'i, masturbation ko imma namiji ne ko mace duk wata hanya da za a yi a sauke sha'awa ba ga namiji ba ga mijinta ko ga matarsa ba to ya aikata haramu baya halatta su kasashen turai da yake su tantiran shaitanu ne su yanzu suna yin abin nan mutum mutumi ma wanda yake kamar robot na mace kuma sun yi shi kamar macen gaske wanda kuma iska ake sa mata kamar taya waɗansu wai ba sa son yin auren ba ba sa son kuma matan ma amma suna son sauke sha'awa to sai aka musu irin waɗannan sai mutum ya je ya tsaya ya ajiye a gidansa to duk wannan al'amura ne na shaitanci kuma kage irin wannan abubuwan sannan hankali wutar za su zo nan saboda duk abin da yanzu ba sai ne sun zo suna so su so mana LGBTQ ba duk waɗanda suka ce za su kawo wannan abin Allah ya mana maganin su Allah ya daidaita aniyarsu Allah ya wargaza sha'aninsu kuma ba za mu taɓa karɓa ba wallahi ba za mu karɓa ba su dai su tsaya a can a wajensu su yi duk wani shaiɗanin da za a haɗa kai da shi a nan a ce a kawo to za a yi maganinsa in Allah ya yarda Allah ya isa ko mu ma ba za mu kyale ba muga shege da zai zo shi a wurin jinsin a ƙasar nan muga shege ko shegeyar da za su zo su yi a wurin jinsin a ƙasar nan muga tsararren da za su zo su yi qala aka ce fa ma shukrur rijalain menene shukra na kafafu kuma qala yace in alimta mayitan tughbituhu ista'malta bihi ma amalahu wa in maqatahu ragibta an amalihi wa anta shakirun lillahi godiya na kafafu yana daga cikin godiya da zaka yi ma Allah game da ni'imar kafafu da ya maka wannan fa duka Abu Hazim din ne yake faɗa waɗannan ana masa tambaya yana faɗa yace in alimta mayitan in har ka san wani mamaci da ya rasu to hubituhu da kake fatan yin irin aikin sa alghibta shine mutun yana ayyukan alkhairi ko mutun yana tare da wani abu na ni'ima sai kai fatan kai ma ka samu irin ta shine abinda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce la hasada illa fitnatayn babu hasada sai ga mutun biyu anan malamai suka ce ba yana nufin asalin alhasadu da ake nufi bane amma yana nufin alghibtatu ne alghibta domin alhasad shine mutum yana da wata ni'ima mulki ne dukiya ne ayyukan alkhairi yake yi sai ke fatan ya lalace ya zama mutumin banza ko kuma ya zama bashi da mulkin ko ya zama to bai da dukiyar talauci ya same shi wannan shine alhasad kyashi kenan amma alghibta mutum yana da dukiya yana ayyukan alkhairi sai ke fatan kai ma ka samu dukiya irin tasa dan kai irin wannan aikin ko yana da wata ni'ima da yake da ita ta duniya kai ma sai kai fatan ka samu irin wannan ni'imar dan kai irin aikin sa ko sama da nasa to shine ghibta to yace in alimta mayitan in ka san wani mamaci da ya kau to ghibtuhu da kake fatan yin aiki irin nasa ma'ana ya wuce yana ayyukan alkhairi yanzu kai ma kake son yin aikin alheri irin nasa to ista'malta bihima amala sai ke amfani da kafafun naka wajen yin irin aikin wancan mutum mun gane idan malami ne to kai ma yi amfani da kafafunka wajen zuwa neman ilimi in mujahidi ne yi amfani da kafafun naka zuwa filayen jihadi duk abin da ka san wancan ya mutu yana yi na ayyukan alkhair da kai ma kake fata kana kwadayin irin su, to yanzu yin te ne mu taimakon Allah da kafafunka wajen cimma wannan burin. Wa in maqatahu, in ku ka ki shi ne kana kyamarsa, ka tuno wani mutumin banza da yake ayyukan banza har ya mutu, kuma kana kyaman wannan ayyukan da ya aikata, ragibta an amalihi, to ka ne sanci ayyukan da shi wancan din yayi, wa anta shakirun lillahi, kuma ka zame godiya ga Allah, ma'ana kada kai amfani da kafar taka wajen aikata irin abin da yayi. Na arwagaba ba yana nufin arwagaba bane na kwadayi, ana nufin kin abu ne, kamar yadda yace fa marwagiba an sunnati. Wa amma man shakara bi lisanihi, amma wanda ya godiya ga Allah da harcansa kawai ce alhamdulillah ga wata ni'ima, wa lam yashkur bi jami'i a'dha'ihi, amma bai godiya ga Allah da dukkan gabbansa kamar yadda aka ambata ba, fa mathaluhu kamathali rajulin lahu kisa'un, kwatancansa sai ya zan kaman kwatancan mutumin da yake da mayafi ne, mayafin da zai su mayafi tufa ce a wajen su ada, kaman mutumin da yake da mayafi ne da zai lulluba, fa akhadha bi tarafihi, sai ya kama dafin tufafin nasa, walam yulbisu, amma bai san bai yafa tufafin a jiki, bai yafa bargon a jiki ba, dafin kawai ya rike yana jansa amma bai yafa a jiki ba, mun gane. Kamar misali a ce mutum ne da tufarsa, ya fito a wanka sai ya ɗauko tufarsa a goge kawai sai haka ya rike tufa wandan tana rigarta nan kawai sai ya fito, ce kai ina rigarka, ya baka sa da sai ai ga ta hannuna, ina wandan ke ce ga sha hannuna, ya masa amfani. To wannan kamar wanda ya ce alhamdulillah amma kafarsa gabbansa basu bi Allah ba, bai sarrafa su wajen bin Allah ba, amma ya ce ya yi godiya ga ni'imar da Allah ya masa, ya ci abinci ya koshi, ko ya samu wata ni'ima, ko ya samu mulki, ko aiki yake nema yanzu ya samu, ko kasuwa ce ta yi kyau, ya ce alhamdulillah amma kuma sai saba wa Allah, yana saba wa Allah kuma yana ce alhamdulillah. To kwatancansa kamar wannan ne, wanda ya taho da mayafinsa sai ya rike dafin mayafin amma bai sanya shi a jiki ba, fama yanfa'uhu dhalika min alharri, kaga yanzu mayafin bai kare masa zafin rana ba, wal baradi bai kare masa sanyi ba, wal zalji in kankara ne ma ta zuba, wal matari har ma ruwan sama duk bai kare shi ba, directly ya kuma bai suturta shi ba. Wa kataba ba'd al-ilma ila akhi lahu, wani malami ya aika ma wani dan uwansa ya rubuta masa wasika yace amma ba'd, bayan haka faqad asbaha bina min ni'amillahi ma la tuhsihi ma akathrati ma na'si, hakika mun waye gari da ni'imomin Allah abinda ba mu iya kididdigawa, ma akathrati ma na'si, tare da yawaita safansa da muke yi, fama nadri ayyihima nashkur, yanzu kenan ba mu san ga wanne ne zamu ma Allah godiya ba, ajamilun ma yassara, kyakkyawan da Allah subhanahu wataala ya sauƙaƙa mana ne, am qabihun ma satara, ko kuma mummuna da yawa da Allah ya koye game da mu, kyakkyawan abu mai yawa da Allah ya sauƙaƙa mana muka riska, ko kuwa mummuna da yawa da Allah ya koye wanda muke aikatawa bai bayyana ba. Kage yana nata irin magana ta Shuraibu a baya ko, Allah ubangije ba mu ikon yin godiya gare shi, Allah ya kimsa mana ya cika mana ni'imominsa duniya da lahira. Abinda muka faɗa daidai Allah ya tara mu, alada wanda muke kuskure Allah ya yafe mana. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk, wassalamu alaikum.